الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar Alhamis ce wacce ta daidai da 28 ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1435 wacce ta daidai da 26 ga watan June shekara ta 2014 wannan shine kasad na 117 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda babban malamin mu Al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammadun al-Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatutuka namu da saurare ba su manta ba ajiya mun kwana a aya ta 228 a cikin suratul Baqara ayar da Allah madaukakin sarki a cikin jeren giyar su yake bayyana mana hukunce-hukuncen da suka shafi aure da abubuwan da ya shafi zamantakewa a tsakanin ma'aurata idan ba a manta ba ajiya mun gama fassara wannan aya muna fitar da ma'anoni da fikihu dake cikin wannan aya lokaci ya kure mana wanda a yau malam zai maimaita mana karatun wannan aya sa'annan sai mu ci gaba da bayani a inda muka kwana ajiya malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqatu mata yanda aka saki yatarabbasna bi anfusihinna za su yi zaman dako za su yi zaman jira ba za su yi aure ba tsawon salasata quru'in tsawon jini uku ko lokacin sarki guda uku ajiya kamar yadda ƴan uwa ba su manta ba mun bayyana me ake nufi da Al-Qur'u ko Al-Qar'u wanda jam'in shi yakan zama Al-Qur'u a inda muka bayyana cewa malamai tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi sabani game da ma'anar Al-Qur'u ko Al-Qar'u wasu suka ce abinda ake nufi da shi tsarki dan haka abinda ayar take magana akai matan da aka saki za su yi zaman ganin tsarki guda uku kafin su yi aure ko kafin a nemi auren su wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alqur'u ko alqar'u shine al'ada ma'ana mace za ta yi jini uku sa'annan kafin ta yi aure ajiya mun bayyana wannan hukunci ya shafi matar da aka aura aka tare da ita kuma take al'ada kuma ba ta da ciki muka ce waɗannan guda uku da muka ambata to lallai sharadi ne na sai mace ya zamto ba ta da ɗaya daga cikin waɗannan sa'annan iddarta za ta zama alqur'u ko alqar'u guda uku sarki uku ko kuma jini guda uku mun ji cewa macen da take da ciki iddarta ta haife cikin matar da ya zamto ta deba tsammani daga ganin jinin al'ada saboda shekaru ko saboda karancin shekaru ma'ana an mata aure kafin ta balaga watakila an mata aure bata al'ada mijinta sai ya sadu da ita kuma sai ya sake ta to wannan matar da waccan da tsufa yasa ta daina al'ada to iddar su wata uku ne kamar yadda muka bayyana a jiya haka matar da aka aura ba a tare da ita ba aka sake ta to babu wata idda da za ta yi wa mijinta innama kadai mijinta ya aure ta an daura aure da azhar la asar magriba mijinta ya sake ta to washe gari da asubahi za a iya daura mata sabon aure saboda mijinta bai tare da ita ba babu wata idda haƙƙin shi dake kanta da ita za ta yi mishi Allah ya ce famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ku maza ba ku da wani haƙƙi akan matan nasi muku wata idda wannan ayar kamar yadda muka bayyana am ne amma waɗancan ayoyin suna rage mata fadi dan haka da Allah ya ce matayen da aka saki to kaga banda wacce take da ciki saboda sauke cikin ta ko haife cikin wannan shine matsayin lokacin iddarta kamar yadda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun haka waɗanda suke al'ayisatu minal haidhi tsohuwa ta daina al'ada karamar yarinya ta daina al'ada ko bata fara ba to iddarta wata uku kamar yadda Allah ya ce to haka matar da aka saki ba a sadu da ita ba ba a tare da ita ba ba ta da wata idda da za ta yi namiji innama kadai aure ya rabu aure za ta je ta kare yi in ta so a take a kara daura aurenta in ta so a iya jinkirtawa zuwa wani lokaci Allah madaukakin sarki yace wala yahillu lahunna kuma bi halatta ba ga su matan da aka saki an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu na jinin al'ada ko na ciki idan suna da shi bi halatta an saki mace tana jini sai ta ki bayyana cewa tana jini ba kamar yadda bai halatta tana da ciki an sake ta ta ki bayyana cewa tana da ciki ba me yasa saboda a cikin haka akwai cutar da miji idan har sakin da aka yi mata saki na farko ne ko saki na biyu kaga mijinta yana da yancin ya dawo da ita a sa'ad da take cikin iddar shi ko to kenan idan ta ki bayyana tana da ciki ko ta ki bayyana cewa tana jinin al'ada za a zauna a haka har iddar ta kare manufar haka dan ta kubutar da haƙƙin mijinta na ya dawo da ita cikin auren shi wanda iddar ta na karewa musulunci ya sanya shamaki a tsakanin su idan saki na ɗaya ne ko na biyu to lallai sai an sake sabon daurin aure da sadaki da waliyi da shedu da sabon wato daurin aure amma idan ya zamto a cikin idda ne to kaga sai dai ya ce ya dawo da ita kawai to boye abinda take tare da shi a cikin cikin ta na al'ada ko na da to wannan yufawwitu haqqaz zawji alaiha yana wato sarayar da haƙƙin mijinta akan ta da wannan ne Allah madaukakin sarki ya zaburar da mata ya kwadaitar da su ya hada su da imanin su da Allah da ranar alqiyama cewa lallai kada su boye abin da yake tare da su in ba ta da ciki to ta bayyana idan tana da ciki to ta bayyana ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki sai ya ce wa bu'ulatuhunna mazajansu waɗanda suka sake su su matan a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta su suke da haƙƙin su dawo da matan cikin igiyar auren su an fahimta da ma ma'ana mijinki ya sake ki saki daya, kina cikin idda, ma'ana idda ta tsarki, kamar yadda muka bayyana a jiya ma'anan salasata quru'in, ko kuma idda ta kina jiran ki haife cikinki saboda an sake ki kina da ciki. To a wannan hali na zaman idda, mijinki a haqqu bi raddihinna, shike da haƙƙin yace ya dawo da ke. Da haka in yace ya dawo da ke, to kin dawo cikin igiyar auren shi, ba sai ya shawara da ke ba, baya buƙatar yardarki, bai buƙatar sai ya shawara da waliyinki ko wani mahaifin shi. Ma'ana da zarar yace ya dawo da ke, to lallai kin dawo. Dan haka malamai suka ce yana daga cikin hanyoyin da ake bayyana dawowa da mace cikin igiyar aure, akwai furtawa karara yace raja'atuki ko arja'atuki, na dawo da ki, ko kuma ya wato asalin sadu da ita. Malamai suka ce mujarradin ya sadu da ita a sa'ad da ya sake ta take cikin iddar shi, to wannan yana da hukuncin ya dawo da ita. Haka al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin mabiya al-Imam Abu Hanifa suka tafi akai. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki yace wa bu'ulatuhunna, mazajansu su matan, a haqqu bi raddihinna, su ne suke da haƙƙi, su ne suke da dama na su dawo da matan cikin igiyar auren su. Allah madaukakin sarki yace fi zalika, a wannan lokaci da aka buƙaci mace ta zauna kada ta yi aure, ta yi zaman ganin jini uku ko kuma tsarki guda uku. Ina fata mun fahimta. Ai fi zalika din ishara ne zuwa ga zalika tarabbus, da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna. An fahimta, a sa'ad da take zaman iddar shi, iddar sakin kome, to miji yana da haƙƙi ne ya dawo da ita a wannan lokaci na idda. Allah madaukakin sarki sai marmaza yace amma fa in aradu islaha, idan su mazajan suna nufin kyautatawa game da dawo da matan cikin igiyar auren su, ma'ana idan kenan yana nufin ya cutar da ita ne dan ya hana ta aure, ko kuma ya bata mata lokaci, ko ya kuntata mata, ko ya gallaza mata har sai ta ji ta kuntata da za ta dauki dukiyar aure da ya bata a matsayin sadaki ta mayar mishi, to wannan bai halatta ba, wannan ba daidai bane maza su aikata haka. Ina fata da ma mun fahimta. Dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya sharadi yace mazajan su suke da haƙƙin su dawo da su a sa'ad da matan ke idda, in aradu islaha, idan su mazajan suna nufin kyautata zamantakewar rayuwa da matan, ma'ana ya sake ta sai yayin nadama, tayu gaggawa yayi, tayu wani ya bashi shawara, tayu wani ya zuga shi, tayu wani abu ya faru, to sai daga baya yayi nadama, bayan gashi ya sake ta tana cikin iddarta, bata riga ta fita daga idda ba, to musulunci sai ya tabbatar da zai iya dawowa da ita. Amma idan har manufar shi ita ce kyautata zamantakewa da ita, ya kyautata rayuwarta, ya sulhunta tsakanin shi da ita. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki yace walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf, walahunna, kuma su mataye suna da haƙƙi akan mazaje, mithlul ladhi alaihinna, irin haƙƙin da mazajen su suke da shi akan su, bil ma'ruf, kowanne daga cikin ma'aurata zai idar da haƙƙin da ke kan shi ne da gurgurdan yadda shari'a ta tsara, shine bil ma'ruf din. Idan ba kuma ta ba a jiya, na dauko mana littafin sahihu fiqhi sunna, a inda nake bayyana mana kadan daga cikin haƙƙoƙi na ma'aurata akan junan su, wanda muna kan haka ne a jiya lokaci ya kure. Dan haka zan karasa a yau insha Allah ta'ala, idan muka karkare fassara wannan aya. Da haka Allah madaukakin sarki yace walir rijali alaihin na daraja, kuma maza darajar su fifikon su sama yake da na mata, saboda abin da ya bata na sadaki, saboda dawainiyar ta da yake dauka na ciyarwa da tufatarwa da nema mata wurin kwana da kula da lafiyarta da sauran abubuwa makamantan waɗannan saboda haƙƙin komar da ita cikin auren shi a hannun shi yake darajar shi sama take da tata haka Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza kimar su darajar su sama take da ta mata bima faddala Allah da abinda Allah madaukakin sarki ya fifita su su mazan ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim da abubuwan da su mazan suke ciyar da matan na daga dukiyar su dan haka Allah ya ce walil rijali alaihin na daraja lallai darajar maza fifikon su falalar su sama take da ta mata a hankali ko kuma a addini kamar yadda hadisi suka yi ishara zuwa ga haka Allah madaukakin sarki ya ce wallahu azizun hakim Allah mabwayi ne ba wanda ya gagara Allah ba abin da ke gagarar Allah hakimun sannan Allah madaukakin sarki gwani ne Allah ya iya kamar yadda na fadi zan karasa wato bayyana mana waɗannan al-huququz zawjiyya waɗanda ajiya na fara karanta mana su wanda kamar yadda na fadi na karanto su ne daga cikin littafin sahihu fiqhi sunna wa adillatuhu wa tawbihu madhahib al-a'imma wallafar babban malami Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim a cikin juz'in shi na uku dan haka ajiya idan ba kuma ta ba na karanto tun daga shafi na 192 a inda na fara bayyana haƙƙi na mace akan mijinta wato haƙƙin miji afwan akan matar shi kun ji daga farko mun bayyana cewa yana daga cikin haƙoƙin wato matarka mana yana daga cikin haƙoƙin mijinki akan ki ki zauna a gida kada ki fita sai da izinin shi yana daga cikin haƙoƙin shi ki mishi da'a idan ya buƙaci saduwa da ki sannan yana daga cikin abin da yake haƙin shi ne akan ki duk abin da ya umurce ki matukar ba sabon Allah bane ki mishi da'a haka yana daga cikin wajibin haƙin shi da ke kanki lallai kada ki kuskura ki ma wani izinin ya shigo gidan shi sai da izinin shi kada ki azumi na nafila mijinki na nan bai tafiya ba sai da izinin shi kada ki diba daga dukiyar shi ki bayar sai da izinin shi a wannan gabar da muka yi karatu a jiya wani daga cikin ƴan uwa ya rubuto tambaya cewa to ya za a yi da wancan hadisi hadisin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko lai yace ko karamar sallah ko babba Annabi ya yanka dabba a gidan shi kace akuya ko rago ko wani abu makamancin wannan Aisha matar shi ta dauka ta rabar gaba daya sai ya zama sauran tsokar nama yar kadan Annabi da ya shigo gida sai ya tambaye ta me yayi saura daga abinda aka yanka na wannan nama Aisha sai ta ce ma baqiya illa katifuha ma'ana duk abinda yake na naman an rabar abinda yayi saura shine wannan yar tsokar dake jikin cinyar wannan akuya ko wannan dabba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace baqiya kulluha illa katifuha yace duka wanda aka bayar shine namu wanda ba namu ba shine wanda ya saura dan duk abin da kaci to ba naka bane abin da ka dauka ka bayar kai sadaka kai kyauta kai alheri to wannan shine naka shine zaka ga ladan shi a ranar alqiyama shine Annabi yace baqiya kulluha illa katifuha tambayar da wannan bawan Allah yake shine yanzu Aisha ta yi tasarrufi a cikin dukiyar manzon Allah a gida ko ba ta yi ba jama'a to yanzu wannan yana nuni kenan akan ba haƙƙin miji bane mace ta ɗebi dukiyar shi ta bayar ba sai ta sanar da shi ba kun fahimci tambayar da kyau shin wannan hadisin zai iya zama hujja akan cewa mace sai dai ta bude suto ta debo buhunan shinkafa a dauko jarkunan manja a debo kaza ke ta sadaka tana bayarwa saboda ga hadisi ya tabbata jama'a wannan hadisin zai zama dalili ba dalili bane inna ma ma'anar hadisin shine idan har mace matarka ta san cewa idan ta diba daga dukiyarka ta bayar sadaka ba za ka yi fada ba, ranka ba zai baci ba, ba za ka yi ashar ba, ba za ka ce sai an biya ka ba, ba za ka yi gori ba, hasali ma za ka tabbatar da ita akan abin da ta yi ne, to idan ta diba ta bayar ba da izininka ba, ba ta yi laifi ba. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Amma idan har ya zamto wannan abu da ka kawo in baka gani ba za ka yi magana, in ka ga ya ragu za ka yi tambaya ya aka yi shinkafa ta yi ƙasa, ya aka yi kaza ya ƙare, ya babu kaza, to wannan bai halatta ba ta ɗiba ta bayar sai da izininka, saboda wancan hadisi na Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Maja, hadisi kyakkyawa. Annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tunfiqul mar'ata shay'an min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha, mace bai halatta ta ciyar da wani abu na dukiya a gidan mijinta ba sai da izinin mijinta, ma'ana dukiyar da take mallakar shi. Ina fata mun fahimta. Dan haka dan uwa mai waccan tambaya, ina fata ka gamsu da amsar da na baka insha Allah. Dan haka yana daga cikin haƙin da muka bayyana a jiya, kada ta diba daga dukiyar shi ta bayar sai da izinin shi. Idan ta san ba zai fada ba, in ta diba ta bayar to ba yafi bane, kamar yadda hadisin Aisha yake nuni zuwa ga haka. Yana daga cikin haƙoƙin shi da muka bayyana a jiya akan ki, lallai ki tsayu da yi ma mijinki hidima, da yi ma ƴaƴan shi hidima. Wanki ne, wanke wanke ne, sharar gida ne, yi ma ƴaƴa wanka ne, shirya su zuwa makaranta ne, dafa abinci ne, kaza ne. Yana daga cikin haƙƙin mijinki ki tsayu da aikata waɗannan. Haka aka samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matayen sahabbai, kamar yadda a jiya muka yi ishara, Asma'u bintu Abi Bakr ta nemi mijinta Az-Zubair ibn al-Awwam hidimar yau da kullum, kamar yadda aka samu Fatimatu Zahra ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, matar sayyidina Ali ta nemi mijinta hidimar gida, har wata rana ta buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taimake ta ya bata wata da za ta riƙa taya ta ayyukan gida. Waɗannan dukkan su suna nuni akan haƙƙi ne na miji akan ki, ki tsayu da yi ma mijinki hidima a gida. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Yana daga cikin haƙoƙin shi akan ki da muka bayyana a jiya, ki kiyaye mishi mutuncin ki, ki kula da ƴaƴan shi, ki kula mishi da dukiyar shi, ki kula da godiya ga mijinki, kada ki inkarin falala da hidima da ya taba miki, kuma ki zauna da mijinki da gwargwadon yadda shari'a ta tsara ki kyautata mishi. Ki rika yi ma mijinki ado, ki rika tsafta, ki rika kula da ɗakinki da gidanki, ki rika kula da tufafinki, ki rika kula da dukkan abinda idan idan mijinki ya kai kai zai kyamata, to lallai ki kokari ki tsaftace wannan abu, kada mijinki ya ga wani abu da zai kyamata a tattare da ki. Yana daga cikin haƙƙin mijinki akan ki, kada ki ma mijinki gori idan kika diba daga dukiyarki kika ciyar da shi da ƴaƴan shi, don wannan yana daga cikin ɗabi'u galibi na mata, ta diba ta ciyar da shi, ta ciyar da ƴaƴan shi, ta yi kaza ta yi kaza, to kuma idan wani abu ya taso sai gori kuma ya biyo baya. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Hadisi ya zo a cikin Bukhari, Muslim ma ya rawaita hadisin Zainabu matar Abdullahi dan Mas'ud. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi musu wa'azi a masallacin Idi, su diba daga dukiyar su su yi sadaka. Bayan ta koma gida sai ta ɗebi dukiya za ta yi zakka. Abdullahi dan Mas'ud sai ya tambaye ta, wance ina za ki da dukiya? Ta ce zakka za ta fitar. Ya ce to ai ni ya kamata ki ba. Jama'a kun gane? Sai ta ce na ci da kai, na ci da ƴaƴanka, kuma na tashi fidda zakka, ka ce na ɗiba na baka? Ya ce to haka dai karatun yake. Eh, karatun haka yake. Ga ciyarwa, ga ɗinkin sallah, ga hidimar ƴaƴa, ga kaza, kuma hajiyar birni ce ke, kin tashi ɗiban kuɗi za ki fidda zakka, sai kuma ki diba sai ki ba mijinki. Ibn Mas'ud yace haka abin yake, in baki yadda ba ta ziki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kana zuwa tatarar da Bilal, sai tatarar da wata mata, hadisin Zainabu tace hajati mithlu hajatiha, abinda yake tafe da ni shike tafe da wannan mata da muka hadu da ita a gidan Annabi. Zainabu tace sai na fadi wa Bilal ya tafi ya tambayar mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shin idan na diba na bayar da zakka ga mijina bayan ina ci da shi ko zakkar tayi? Bilal ya je gurin Annabi ya tambaye shi. Annabi ya tambayi Bilal, wace ce tazo take neman fatawa? Bilal ya ce Zainabu. Annabi ya ce ayyuz zayani bi, cikin Zainabobi din wace daga ciki? Kaga ta ce ma Bilal kada ya faɗi ko wace ce. Annabi kuma ya tambayi Bilal wace ce, to cikin waɗannan umurnin guda biyu wanne Bilal zai bi? Da manzon Allah, Bilal ko yace Zainabu matar Ibn Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya bata amsa, ya bashi amsa, ya bata amsa, sai yace idan ta diba ta bashi to tana da lada biyu, ladan sadaka da ladan zumunci. Ina fata mun fahimta. Ajrul sadaka wa ajrul qaraba. Ina fata mun fahimta. Dan haka idan mace ta diba daga dukiyarta ta bai wa mijinta zakka, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta. Ina fata mun fahimta. Hadithin sahihi ne, yana nan a cikin Bukhari, kitabu zakka. Ina fata an fahimta. Dan haka bai halatta mace ta yi wa mijinta gori ba idan ta ciyar da shi ko ta yi mishi hidima ko ta yi wa ƴaƴan shi hidima. Haƙƙin shi ne a kanta. Yana daga cikin haƙƙin mijinki a kanki ki yarda da ɗan kaɗan da mijinki ya kawo miki, kada ki ɗora mishi nauyi sama da abin da zai iya. Dan hatta Allah da yake mahaliccinmu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, to haka kada ki ɗora ma mijinki, kada ki kallafa ma mijinki sama da abin da yake ƙarfin shi ne, sama da abin da yake samun shi ne. Dan wannan zai iya kai shi zuwa ga nemo haramun, zai iya kai shi zuwa ga nemo shubha da kamiya miya. Saboda mene? Yayi kokari ya gamsar da ku, kada ya samu matsala da ku a cikin gida. Dan haka lallai mata ku kula da wannan, ki yarda da dan kadan da mijinki ya kawo miki. Allah yake li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi, wanda yake da yalwa, wanda yake da dukiya, yake da kudi, to ya diba ya ciyar daga abinda Allah madaukakin sarki ya yalwata mishi na dukiya. Allah ya ce wa man kudira alaihi rizquhu, wanda aka kuntata mishi arzikin shi ya zama bai da shi talaka ne, Allah ya ce falyunfiq, lallai ya ciyar mimma atahu Allah, daga dan abin nan da Allah ya bashi. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah bai dora ma wata rai sai abin da ran za ta iya zuwa da wannan aikin. Yana daga cikin haƙƙin mijinki a kanki, Allah taf'ala ma yu'zihi wa yughdibuhu, kada ki aikata duk abin da zai cutar da shi ko abin da zai fusata mijinki, lallai ki nisance shi. Sa'annan ki kyautata mu'amala da iyayen shi da ƴan uwan shi, ki rika kwadayin rayuwa tare da mijinki, kada ki buƙaci mijinki ya sake ki, kada ki ci kwalar mijinki ki ce in an haife ka da jini kai min saki uku, kada ki haka. Idan kika yi haka to lallai kin saba wa Allah, saboda hadisin da ya tabbata Annabi yake cewa ayyuman mara'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Annabi yake duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba, ba wani abu da ya faru, ba kaza ba kaza, Annabi yace haramun a gare ta ta ji kanshin aljanna, ba wai ta shiga ba, kanshin ba za ma ta dandane shi ba. Allah ya kiyaye. Yana daga cikin haƙƙin mijinki a kanki, idan ya mutu ki mishi idda, ki mishi takaba wata hudu da kwana goma, kaga har ya tafi lahira, to yana da haƙƙi a kanki. Ina fata da ba mun fahimta. Kaji musulunci kenan. Ina fata an fahimta. To sa'annan mun tafi kai tsaye zuwa ga bayyana haƙƙin ta akanka ai Allah yace walahunna mithlul ladhi alaihinna ko ai yadda kake da haƙi ita ma tana da haƙi yana daga cikin haƙinta akanka ka kyautata rayuwa tare da ita husnul ishra ma'anan husnul ishra kyautata zamantakewa da matarka da iyalinka duk abinda zai cutar da su to ka katange su ka kiyaye su daga wannan abun haƙin su ka sauke musu ka ba su sannan ka rika bayyana sakin fuska mu'amala kikkiawa da wato wato annashuwa da walwala tare da su asali game da wannan fadin Allah madaukakin sarki da yace wa ashiruhunna bil ma'ruf da kuma fadin Allah da yace walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf da fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadithin bukhari da ibnu hibban hadisi ingantacce annabi yace khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda yafi ku kowa wanda yafi alkhairi cikin ku shine wanda yafi alkhairi ga iyalin shi annabi yace kuma ni nafi ku alkhairi ga iyalina dan haka wannan haƙinta ne akan ka lallai ne ka kyautata mu'amala ka kyautata zamantakewar rayuwa tare da ita yana daga cikin haƙinta akan ka ka ciyar da ita ka tufatar da ita sannan ka samar mata da wurin zama daidai gurgudu kamar yadda yana daga cikin haƙin matarka akan ka lallai ne wato lallai ne ka rika tausasawa iyalinka ka rika wasa da su ka rika girmama ka rika darajta karancin shekarun su fana kada ka kalli ka girme ta kada ka kalli sama kake da ita kada ka kalli kaza a'a ka kalle ta a matsayin matarka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amala da iyalin shi jama'a ajiya na bayyana mana ku kalli yadda manzon Allah yake mu'amala da Aisha annabi yake mu'amala da Aisha yana zama ta bashi labari ya saurare ta shi ma ya bata nashi suna tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yana daga cikin abubuwan da yake haƙin iyalinka ne akan ka dan idan har baka yi mata ba ababan da za su ɗebe mata kewa to fa za ta rika hangen wasu abubuwa daga wani wanda yake ba kai ba ka zabi kalmomi masu dadi ka rika faɗa mata in ba haka ba to akwai fitina dan za ta ji muryar wani za ta ji maganar wani kuma za ta ji ya burge ta me yasa saboda ba kai mata irin abin da wancan ta ji yana yi dan haka lallai ka zabi kalmomi masu dadi ka rika yi wa matarka ka rika kyautata mu'amala da ita sannan ka rika girmama wato asalin shekarunta yana daga cikin haƙin matarka akan ka lallai ka rika zama da ita kana jin matsalolinta ka ba ta shawarwari ka dora ta akan abin da yake daidai na rayuwa da mu'amala ta yau da kullum yana daga cikin haƙinta akan ka ka karantar da ita addini ka zaburar da ita game da da'a ga Allah madaukakin sarki wannan haƙi ne na wajibi akan ka kamar yadda yana daga cikin haƙinta akan ka lallai ne an ya ghuddu tarfa an ba'd akhfa'iha ma lam yakun fihi ikhlalun bi shar'illah lallai ka rika runtse idanu ka rika kawar da kai daga wasu daga cikin kurakuranta matukar ba a saba dokar Allah ba matukar ba a keta alfarmar Allah ba amma idan ya zamto wasu ababe ne na rayuwa ta dan maka laifi kaza ta dan ma kaza ta dan ma kaza to sai ka kawar da kai kai hakuri ai kai ma ba 100% kake ba ko kuwa yadda take ma laifi kai ma kane mata ko ka sani ko ba baka sani ba kenan idan ka ga wani abu tattare da ita na wanda yake abin ki ne ka kawar da kai dan ba zai yi ta zama 100% ba kamar yadda kai ma ba 100% kake ba za kai kuskure ita ma za ta yi kuskure sai ka kawar da kai haka annabi ya fadi a hadisi yace la yafrik mu'minun mu'minatan kada wani mu'mini ya kyamaci wata mu'mina ya kita in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan ya kyamaci wata dabi'a wani abu da za ta yi mishi to ai kuma tana da wani alkhairi a gefe guda dan haka ta munana mishi sai ya tunano da alkhairanta sai ya auna miyagun ayyukan da take mishi da alkhairan da take mishi wanne ya furin jayi shikenan sai karkata inda yafi rinjaye. Ina fata jama'a mun fahimta. Yana daga cikin haƙoƙin matarka akan ka Allah yu'ziha bi darbiha fi wajhiha aw taqbihiha. Yana daga cikin haƙinta akan ka kada ka cutar da ita ta hanyar dukanta a fuskarta, dan annabi ya hana adaki mata a fuska. Mana in ma ka tashi ladabtar da ita, to haramun ne ka daki fuskar matarka, ka kai mari ko ka kai duka ko wani abu makamancin wannan, dan da ka ji mata ciwo da ka kumbura mata baki. Ina jin ana kallon fuskar ta, ai abinda za a fara gani kenan ko. To annabi ya hana duka a fuska jama'a. Aw taqbihiha, ko kuma muzanta matarka, hantararta, ka kyare ta, ka aibanta ta, ko gidansu ko kabilar su ko wata halitta ta, wannan ba daidai bane. Haƙinta ne akan ka, lalle kada ka dake ta a fuska. In ka tashi ladabtar da ita, sa'annan kada ka muzanta ta. Haka hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud da Ibn Majah da Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad. Annabi yace wala tadribil wajha wala tuqabbih. In ka tashi ladabtar da iyalinka, to kada ka daki fuska kuma kada ka muzanta ta. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Aisha tace annabi lam yakun darraban lin nisa'i, annabi bai dukan mata. Tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daraba khadiman lahu qattu. Tace ban taba ganin annabi ya daki wani mai mishi hidima a gida, hidimar yau da kullum ba, ban taba gani ba. Wala mra'atan, ban taba ganin annabi ya daki wata mace dake karkashin shi ba. Tace kai wala daraba bi yadihi shay'an qattu, annabi bai taba dukan wani abu da hannun shi ba. Illa an yujahida fi sabilillah, sai dai fa in a gurin jihadi ne. Anan dai kam, to annabi yana duka, annabi yana suka da mashi, annabi yana sara, annabi ba matsoraci bane. Amma a gida, to annabi yana tausasawa iyali. Kaga wasu mazan alal akasi ko a gida, to su kuraye ne, a gida zakuna ne, amma in sun fita fa, to sai kaga ya kawar da kai ko kuma yayi kasa da kanshi. In ka ji yana fada, to ya shigo gida ne. In ya fita fa, ana lakace mishi hanci, yana Allah ya isa. Amma a gida zai yi fada da matar shi, kaga ya zama Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Yana daga cikin haƙinta akan ka kada ka kaurace mata. In ka tashi kaurace mata sai a gida. Haka annabi ya fadi wala tahjura illa fil baiti. In zaka kaurace mata, ka kaurace mata a gida, ka kaurace mata a daki. Kuna kwance daki guda, shikenan ka kwanta sai ka kalli gabas, ta maka laifi. Tayi ka juyo, ta bukace ka, ka kaurace mata. Kaga hukuncin ila'i da muka huto a baya kenan. Ina fata an fahimta. Yana daga cikin haƙoƙinta akan ka an yu'iffaha, ka gamsar da bukatarta, ka kosar da sha'awarta. Kada ka bari matarka ya zamto tana da leƙen wani, ma'ana baka gamsar da ita da sha'awarta ba, ma'ana ya zamto tana da kwaɗayin wani, wato wanda yake ba kai ba, dan ya biya mata bukatarta ta sha'awa. Lallai ne ka gamsar da matarka sha'awarta. Wannan ta sa lallai ne yana daga cikin haƙinta akan ka, ka lura yaushe matarka take da bukatar ka sadu da ita. Wannan yana daga cikin abin da zai sanya matarka ya zamto ta tsaru, ta katangu daga leƙen wasu mazaji, daga biye-biye, daga kaza, daga kaza. Don wannan jama'a yana daga cikin matsaloli da ake samu musamman a zamantakewar aure. Matar aure ce, amma mijinta ya kaurace mata, da sunan dan kasuwa ne bai da lokaci, hada hadar mutane ta hana shi, da sunan malami ne, da sunan dan kasuwa, da sunan ma'aikaci, da sunan kaza, da sunan kaza. A daidai irin wannan lokacin sai yayi wata uku baya gida, wata biyar, shekara daya, sai dai yayi waya da matar, duk abin da suke bukata zai turo musu na kuɗi, da na abinci, da na hidimar yau da kullum. To amma kuma gamsar da sha'awarta fa, tana da wani da zai mata in ba kai mijinta ba, ba ta da shi. Wannan jama'a yana jefa mata da yawa cikin fitina. Sai kaga matar aure ce, amma tana biye biye, matar aure tana biye biye. Wallahi jama'a, wani abu ya taba faruwa na ban mamaki wanda ni na gani da idona. Wasu abokai na sun kawo min ziyara, sun tashi za su koma, na tashi ina raka su. Mun taho mun wuce, wasu su biyu sun wuce, mace da namiji da hijabi da niqabi, mun wuce sun wuce kamar an ce na waigo. Waigowa da zan yi jama'a, sai nayi aune kawai, ta tattaro hijabin ta ƙasa ta daga ta nan nade shi kawai, shikenan sai ta cire hijabin, sai ta bayyana asurar karuwai da matsatsun kaya da wando da konannen gashi ko dan kwali babu. Nan take ta nade hijabin, nan take suka shiga wani gida shi ita da wannan wanda na gansu tare. Abin sai ban mamaki, babu mamaki a irin waɗannan zamanna, musamman idan ana kallon waɗannan abubuwan suna faruwa da mazaje sakamakon nisantar karatuttuka da fahimta da sanin addini. Ya tafi ya bar matar shi da sunan, ya je neman kuɗi da sunan, ma'aikacin gwamnati da sunan, malami ne, ya tafi wa'azin ƙasa, ya tafi na state, ya tafi na mako, ya je an masuwa na wa'azi, an musuluntar da suwa ne. Iyalin shi fa suna nan a gida kwana 40, 50, wata biyu bai hadu da iyalin shi ba. Tsakani da Allah jama'a, fitina ba za ta faru ba. Da haka jama'a, haƙƙinta ne a kanka, duk abin da kake a kai lallai ne ka lura da wannan haƙƙi, wajibi ne a kanka, lallai ne ka sauke shi. Kamar yadda yana daga cikin haƙoƙin matarka a kanka, idan ta nemi izinin za ta fita sallah, za ta fita masallaci don ta halarci sallar jami'i ko ziyartar ƴan uwanta, to lallai kada ka hana ta, ka bar ta ta je. Amma fa idza uminatil fitna, idan an amintu fitina ba za ta faru ba. Kenan idan za ta tafi ziyarar ƴan uwanta, za ta yi biye biye, kai mata nasiha ba za ta ji ba, za ta je wuri kaza, za ta yi kaza, to ka hana ta. In ka hana ta ba kai laifi ba, ina fata mun fahimta. In ka hana ta baka sarayar da haƙƙinta ba, baka tauye mata haƙƙinta ba, ina fata an fahimta. Zan yi amfani da wannan damar na amsa wata tambaya da aka ƙara rubutowa, cewa wancan hadisi da Bukhari ya ruwaito da Abdullahi dan Umar yake karantar da almajiran shi, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa, idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'aha, idan ɗayanku iyalin shi, matar shi ta buƙaci da ya barta ta tafi masallaci don halartar sallar jami'i, to kada ya hana ta. Wani cikin almajiran shi, wanda wata riwaya ta bayyana ɗan shi ne, sai ya ce, wallahi lanamna'uhunna, sai mun hana su. Sahabin ya ce, ina ce maka annabi ya ce kada ku hana, kai kana cewa sai kun hana. Ya ce, fala ukallimuka abadan, ba zan ƙara magana da kai ba har abada. Tambayar ita ce, shin idan ka ƙi magana da mutum bayan kai mishi wa'azi, ka bayyana mishi kaza sunna ne, kaza ba daidai ba ne, ka bi hanyoyin da ya dace, sai ya yi ƙene ne ya ƙi bi, ya yi kunnen uwar shegu, ya sa ƙafa ya yi ƙwalla da hadisin ko ya ƙwalla da ayar, ya ce babu ruwansu, su sai sun yi, shin in ka ƙi mishi magana ka yi laifi? Kun fahimci tambayar shi? Amsa ita ce, ba kai laifi ba. Ina fata mun fahimta. Kamar yadda na bayyana mana a jiya, wancan hadisi yana bayyana tsananin bin sunna da kariya ga sunna da sahabbai suke a kai. Dan ya za a ce annabi ya hana, ka ce kai sai ka yi, annabi ya ce kada ku yi, kai ka ce sai ka yi, annabi ya ce a yi, kai ka ce ba za ka yi ba. Anya kai musulmin ƙwarai ne kuwa? Bayan annabi Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a haƙƙin shi, ya ce wa in tuɗi'uhu tahtadu, in kuka yi ma annabi da'a kun shiryu. A wata aya Allah maɗaukakin sarki yake bayyana yana daga cikin alamomi na mumini, إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وانا علامة تتمومن جاء حديث بخاري النبي يكي وان ديمن تاء من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وان ديمن تاء توزيش جاء الجنة وان دكو يكي من تاء تودغن جنكيش جاء الجنة dan haka in ka ki mutum akan sunna wannan zai shigo babi ne na alwala'u wal bara'u wanda wannan yayi rauni yayi sauki a cikin addinin musulunci ma'ana a cikin musulmin yau nake nufi ma'ana a cikin musulmin yau dabi'a ta alwala'u wal bara'u tayi rauni wa kake so wa kake kauna menene dalilin son da kake wa wani da wani menene dalilin kin da kake wa wani da wani auna ka gani wa kake so wa kake ki me yasa kake kin shi me yasa kake son shi yanzu musulmi ne abin takeici yana kaunar kafiri yana kaunar bayahude da sunan ai dan kwalla ne da sunan dan club din shi ne da sunan kaza ne da sunan kaza ne annabi ya ce to kana tare da shi a ranar alkiyama kaga akwai hadari kware da gaske kana son arne wani kana son kafiri wani kana son wance kafira to anta ma'aha almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati ka auna ka gani wa kake so kuma me yasa kake son wani me yasa kake kin wani annabi a cikin hadisin Abu Dawud yace man abghada lillah wa man'a lillah wa a'ta lillah yace faqad istakmala al-imana yace duk wanda ya so saboda Allah ya ki wani saboda Allah ma'ana saboda ya ki Allah ya ki addinin Allah ya ki sunnar da manzon Allah ya zo da ita sai ka ki shi saboda Allah ka bayar saboda Allah ka hana saboda Allah annabi yace to ka cika imani dan haka jama'a in ka ki shi to ba kai laifi ba ya ki sunna ne ka ki shi dan riwayar tace har sahabi Abdullahi dan Umar ya mutu bai kara magana da wannan wato asalin dana shi ba gashi dan shi kaga wannan yana nuna mana shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da sahabbai suka dauka game da wato wanda yake kin sunna ko kuma wanda yake ture sunna ko kuma wanda yake inkarin sunna ina fata mun fahimta musulmi idan ba mu dawo zuwa ga wannan ba wallahi jama'a kimar mu da darajar mu ba za ta dawo ba a ce mana annabi ya ce sunna ta tabbata da kaza sai ka ce a'a ni ba zan bi ba a'a yara suka zo da shi a'a ai kaza ne a'a ai kaza ne wannan jama'a akwai hadari kwarai da gaske a cikin addinin ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye ina fatan mai wannan tambaya ya gamsu da amsar da aka bayar yana daga cikin haƙƙin matarka akan ka Allah yanshura sirraha wa yadhkura aibaha sirrin iyalinka kada ka tafi kana bada labari ai matarka kaza ai kaza ai kaza sai ya zama sirri ne tsakanin kai da ita ko ka fadi wani aibi nata da kai ka gani ko ka sani to wannan ba daidai bane Allahumma sai in ababi na al'amari ya kici ya kicinyewa al'amari ya bayyana tana da wani aibi kaji ba za ka iya zama da ita ba to kaga wannan kam sai ka sake ta saboda wannan aibin ina fata mun fahimta shi yasa hatta a aure kafin ai aure yana da kyau a matsayin ka na wanda ke neman wanci to ka ganta a kayanta na gida kaga abin da zai ja hankalinka zuwa gare ta dan in ba haka ba akai aure a dukunku na to akwai matsala abu zai iya bayyana bayan auren kaji kai ba za ka iya zama da ita ba haka ta faru da wani ya je yana neman wata kullun in yazo tadi tana cikin hijabi da niqabi jama'a da niqabi bai taba ganin ta ba har aka daura auren an daura aure ya tafi zai tare ko sai ga ashe irin wadan hannun nan take da shi irin dan wadan hannun nan ya gante ta wance keke tace eh ni ne ke ka gaskiya baki bace ce wata ce wallahi ni ce daga karshe jama'a auren rabawa akai
yace Allah ba zai iya zama da ita ba gaskiya. Da haka wannan ba aibi bane. Yazo a cikin hadisi annabi ya taba aurar wata mata da yazo zai tare da ita sai ya tarar tana da cutar mele. Allah ya sa an san mele jama'a. Wannan farin da ke bayyana a jikin wato asalin wato mutum cuta ce wanda wasu suna cewa alama ce ta kuturta. Annabi ya ganta da mele a hannu, shikenan annabi ya ce ina ai ila haqibi ahliki, kai ki hade da iyalinki, ma'ana annabi ba zai zo na da ita ba saboda akwai aibi tattare da ita. Ina fata da ma mun fahimta. To kaga a wannan babin idan har ya zama tana da wani aibi ba za ka iya haƙura zama da ita da wannan aibi ba, to babu laifi ka iya sakinta saboda wannan aibin. Jama'a, yana daga cikin haƙoƙin iyalinka a kanka ka riƙa kyautata wa iyalinka zato, kada kullun kana cikin zarginta, kana zargin matanka, kana zargin su, baka yadda da su ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da bai kamata maza ya zamto suna da dora zargi ko yaushe akan iyalinsu ba. Yana daga cikin haƙƙinta a kanka ko haƙƙin su a kanka. Anya adila bainaha wa baina darratiha fi at-ta'ami wash-sharabi wal-libasi wal-mabiti. Haƙƙinta ne a kanka matukar ya zamto ba ita kadai ce karkashinka ba, tana tare da wata, ma'ana matanka biyu, matanka uku, matanka hudu. To wajibinka ne kuma haƙƙinta ne a kanka kai adalci a tsakanin matarka da sauran matanka, amaryarka da uwar gidanka, matanka da sauran matanka ijunansu. Lallai ne kai adalci a tsakaninsu. Fi ta'ami, gurin abinci, wash-sharabi haka gurin abin sha, wal-libasi wal-mabit haka gurin abin da ya shafi tufafi da gida na kwana. To lallai ne kai adalci a tsakaninsu. Waɗannan jama'a kaɗan ne daga cikin haƙoƙin da suke namiji ne, wato haƙoƙin mata ne, haƙoƙin iyalinka ne a kanka. Don haka lallai maza da mata, manya da samari, dattawa, lallai ne mu san waɗannan abubuwan. Saninsu shi zai sa mu yi ƙoƙarin sauke haƙoƙi na iyalinmu a kanmu, kuma wannan shi zai sa iyalinmu su sauke haƙoƙin da ke kansu namu. Wannan sai kaga an samu zaman aure lafiya, sai kaga matsalolin aure sun yi sauƙi, sai kaga rabuwar aure ta yi ƙaranci. Amma rashin sanin waɗannan haƙoƙin shi ke kai ga wato yawan rabuwar aure. Ina fata mun fahimta. Don haka lallai ne ka san haƙƙinta a kanka, ka san haƙƙinka a kanta, ta yadda kowa zai yi ƙoƙari na sauke haƙƙin shi akan iyalin shi, ita ma ce ƙoƙarin sauke nata haƙƙin wato naka akanta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan jama'a shine abinda muka yi alƙawari cewa zamu bayyana na al'amuran da suka shafi haƙoƙi na ma'aurata, matarka akanka da kuma naka haƙƙin da ke kanta. Jama'a, yana daga cikin darussa da mas'aloli na fiqhu da zamu iya fitarwa a cikin wannan aya da muka karanta a jiya, muka maimaita ta a yau. Mas'ala ta farko, lallai ne matar da aka saki, musulunci ya umurce ta da ta zauna bayan sakin da aka yi mata ta yi tsarki uku a bisa mazhabi mafi inganci, a bisa ta haƙiƙin da muka yi a jiya game da abin da ake nufi da lafazin alƙur'u ko kuma lafazin alƙar'u. Ina fata mun fahimta. Lallai ba za ta yi aure ba, lallai ne sai ta yi tsarki guda uku. Dama ba za ka sake ta ba sai a cikin tsarki. Da haka tsarkin farko, jini ya zo mata ta tsarkaka. Tsarki na biyu, jini ya zo mata ta tsarkaka. Wannan tsarki na ukun, to shi ne iddarta ta ƙare. A lokacin ya halatta idan har ya zama sakin farko ne ko saki na biyu, to matar ta rabu da kai. Don haka idan ka dawo kana neman da ta dawo gidanka, to baka da haƙƙi, sai dai ka shiga cikin layi, ka shiga cikin jerin zawarawa masu neman aurenta. Ina fata mun fahimta. Don haka idan ka shigo ta kalle ka, za ta iya cewa ba ta son ka saboda mai iddarka ta ƙare. Jama'a, mun fahimta da kyau ko? Idan ku a cikin idda ne, to kaga za ka dawo da ita. dan haka idan ya zamto sakin farko ne ko saki na biyu to kana da ƴancin ka dawo da ita amma idan ka bari iddar ta ta kare to ba ka da ƴancin ka ce ka dawo da ita sai dai ka shigo cikin zawarawa in ta ga dama ta ce ta yadda za ta aure ka ka bada sabon sadaki wali yazo a ƙara sabon daurin aure ina fata mun fahimta idan ko ya zamto saki na uku ne to zamu zo mu ji a cikin ayoyin da wato Allah madaukakin sarki zai bayyana mana nan gaba kadan insha Allah yana daga cikin fiqhu da darussa da zamu amfana da su game da wannan aya banda waɗanda suka gabata fadin Allah madaukakin sarki da yace wal muqallaqat umumi ne wannan amma an samu wasu ayoyi sun rage fadin wannan umumin ayoyin da suke bayyana matar da aka saki ba a tare da ita ba bayan daura aure to ba ta da idda matar da ba ta al'ada saboda tsufa ko kankanta iddar ta wata uku matar da take da ciki iddar ta ta haife cikinta to yanzu kaga waɗannan ayoyin da suka bayyana cewa iddar waɗannan sune abinda suka bayyana to yana nuni akan waccan aya ta zo ne da lafazi mai fadi waɗancan ayoyin kuma suna rage fadin lafazin wannan ayar ina fata mun fahimta wanda a ka'ida ta malamai ka'ida ta usulul fiqhi kuma ka'ida ce da ahlus sunna suke gudanar da nassoshi na alqur'ani da sunna akai shine hamlul mutlaqi 'ala al muqayyad wa hamlul 'am 'ala al khas ma'ana lafazi da yazo da fadi to idan an samu wasu lafuzza da suke rage fadin shi to akan dauko waɗannan nassoshi ne sai a fassara wancan bai fadin da shi ina fata mun fahimta wannan yana daga cikin ka'ida ta fahimtar sunna ta fahimtar alqur'ani kyakkyawar fahimta ba tare da kuskure ba kamar yadda kaucewa wannan ka'idar ga am ga khas maimakon ka dauki khas ka fassara am da shi sai ka dauki am kai aiki da shi kai watsi da an-nusus al-mukhassisa wannan dabi'ar jama'a dabi'a ce ta yan bid'a jama'a mun fahimci ka'idar nan da kyau ko ka'ida ce ta ilimi yana da matukar muhimmanci mu fahimce ta da kyau aiki da umumat da aiki da mutalaqat min ghairi nazrin ila muqayyidatiha wa mukhassisatiha simatun min simati ahli albid'i wal ahwa wana alama ce ta in bid'a zaka taba shi yana zikiri na hauka sai yace ai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera waz zakirina allaha kaseeran waz zakirat ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran kaga wadannan lafuzza ne umumat da haka sai ce Allah ya ce kathir da haka sai ya fassara kathir da zikiri har sai an ce ya zama mahaukaci amma ina yaya annabi ya zikiri ina hadisai da ayoyi da ke bayyana yaya annabi ya zikiri babu ruwan shi da wadannan hadisan babu ruwan shi da wadannan ayoyin jama'a mun fahimta da kyau kuwa dan haka ruko da nassoshi masu fadi bayan ga masu rage musu fadi a gefe ka ki dauka kai aiki da su simatun min simati ahlil bid'i wal ahwa ka karanta wani littafi wato wancan littafin afwan wanda malam yayi talkhisin shi a muqaddimar sharhu sunna malam albani Allah ya gafarta mishi ad-dawabit muhimma li husni fahmi sunna الضوابط مهمة لحسن فهم السنة هكا ga waɗannan ƙa'idojin da sharhin su gaba ɗaya a cikin insha Allah da haka jama'a wannan yana daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan aya haka yana daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan aya fadin Allah da yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin malamai suka ce wannan lafazi دليل على ان القول قول المراه في الاخبار عما في رحمها من حمل او حيض wannan lafazi dalili ne akan cewa maganar da za a yarda da ita, maganar da za a karba tsakanin maganar mace da aka saki da maganar miji da ya sake ta game da me ke tare da ita a mahaifarta na al'ada ko ciki, maganar da za a yarda da ita ita ce maganar ita matar, alqawlu qawluha. Ina fata mun fahimta. Da haka da mace za a tambaye ta wance wani hali kike ciki, sai ta ce ta gama idda a cikin watanni biyu ko sama da haka. Miji ya ce bata gama idda ba, ta ce ta gama, ya ce bata gama ba, ai jayayya. To idan aka tafi gurin alkali, to maganar ta za a dauka ba maganar shi ba. Mun gabatar da bayanai akan haka insha Allah. Yana daga cikin wato darussa da zamu koya da mas'aloli na fiqhu a cikin wannan aya, jama'a. A cikin wannan aya dalili ne akan ana karban maganar mace, riwayar mace idan tayi. Ina fata an fahimta. Dan gashi an yadda abinda ta faɗa, to za a yadda da shi, a gina hukunci akai. Matakar bai saba wa ɗabi'a ta mata ba, bai saba wa ɗabi'ar mafi yawancin yadda ake ba, to za a yadda da maganar ta. Wannan yana nuni akan idan ta ruwaici wata magana ko ta ruwaici hadisi, to za a karba kamar yadda za a karbi riwayar namiji. Kaga wannan wani bahasi ne na malaman hadisi. Shin riwayar mace yadda za a karbi riwayar namiji, haka za a karbi riwayar mace? Amsa ita ce eh, haka abin yake in har ya cika sharuɗa na inganci. Allah madaukakin sarki ya ce make mu. Yana daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan ayar, wannan ayar jama'a dalili ne akan matar da aka saki iddarta ta ƙare, to lallai mijin da ya sake ta bai halatta ya koma ya ce ya dawo da ita ba, sai da sabon aure, da sabon sadaki, da waliyi, da shaidu, kamar yadda muka gabatar, kamar yadda yana daga cikin wato darussa da zamu koya a cikin wannan aya. Wannan aya asali ce game da abin da ya shafi haƙoƙi tsakanin ma'aurata, ma'ana al-huququ az-zawjiyya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan jama'a kaɗan ne daga cikin mas'alolin da suka shafi wannan aya waɗanda muka yi ƙoƙarin tattauna su a taƙaice insha Allah. Kamar yadda yana daga cikin tsari da manhaji da tafarki da malam yake bi gurin fassara al-Qur'ani, manufar fassara al-Qur'ani ba ai gaggawar a sauke ba, ba a ce an yi sauka biyu a Ramadana ba, ba a ce an yi shafi kaza izu kaza ba, innama manufar ita ce a fassara al-Qur'ani a bisa manufar Allah madaukakin sarki. A fahimci Qur'ani a bisa manufar Allah, me Allah yake nufi. Kamar yadda sunna manufar karanta ta da karantar da ita shine a fahimci manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi sunnar shi da abin da ya shafi shiriyar shi. Kamar yadda aka samo magana daga babban malami al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, kamar yadda al-Imam Ibn Abi Asim a cikin kitabu Sunna ya fitar da maganar, da malam wato Ibn Qudama a cikin muqaddima ta Lum'atul Itiqad al-Hadi ila Sabilir Rashad, Imam Shafi'i yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah, yace na yadda da Allah kuma na yadda da abin da yazo daga wurin Allah. Aga al-Qur'ani kenan, a bisa manufar Allah, ba a bisa manufata ba, ba a bisa fassarata ba. Kenan ashe a lokacin da ake fassara al-Qur'ani, kokari ake a fassara manufar Allah a cikin ayar. To kaga wannan bai buƙatar gaggawa, bai buƙatar sauka, bai buƙatar kaza, bai buƙatar kaza, yana buƙatar bi a hankali a fassara Qur'ani da Qur'ani, a jawo hadisai ingantattu a fassara Qur'ani da shi, a jawo maganganun sahabbai da ayyukan sahabbai da fahimtar sahabbai a fassara al-Qur'ani da shi. Sa'annan a kalli ka'idodi na ilimi, ilimin usul, usulul fiqhi, ilimin hadisi, ilimin qawa'idus shar'iyya, maqasidus shari'a, da abinda ya shafi ulumul arabiyya, a fassara al-Qur'ani da su. To wannan shine zai kai ka ga iya fitar da manufar Allah a sa'ar da kake fassara alqur'ani da kake yace amantu billah wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa ar rasulillah ala muradi rasulillah yace na yadda da manzon Allah kuma na yadda da abin da yazo daga manzon Allah a bisa manufar manzon Allah da haka mu ahlus sunna jama'a a sa'ar da muke fassara alqur'ani a sa'ar da muke karantar da sunna muke saka manyan littafai muke karantarwa bukhari muslim nasa'i abu dawud tirmidhi ibn majah manufar mu ita ce bayyana manufar Allah da manzon Allah ba bayyana manufar abinda muke akai ba a'a manufar Allah da manzon Allah to ita ce manufar mu mu ba mu kwana akan wani ra'ayi wanda za a ce mun kwana akan shi dan haka aya dole ta dawo ta bi ra'ayin mu ahlus sunna ba ma yi ba ma kwana akan wani ra'ayi da zamu lankwasa hadisi a dashi a tabe shi har sai ya dace da ra'ayin mu ko mazhabin mu ko aqidar mu a'a mu ba ma kudirce wani abu sai dai mu karanta qur'ani mu fitar da aqidar mu daga cikin qur'ani mu fitar da aqidar mu da manufar mu daga cikin sunna ina fata mun fahimta wannan kaga baya bukatar gaggawa kenan yana bukatar bi a hankali da haka jama'a haka zamu bi waɗannan tafsiran hankali muna karanta su a hankali har jama'a su rika fahimtar abubuwan da muke karantawa da haka ina ba ƴan uwa hakuri musamman tsarin da malam yake akai na fassara alqur'ani kamar yadda na fadi tun farko haka zamu ci gaba akai ba zamu sauya ba ko kadan insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gudunmawa bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗannan hukunce da muka bayyana a aya ta 228 a aya ta 229 sai Allah ya ce na'am
at-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
الله مدوكاكين سركيتي الطلاق مرتان عدد سكي ديا حالت مجي ييكومي غماتر شأتكي تو قدا بيوني ما لم يسكتي أبند أكيني في دا الطلاق أي أسلي التقليق سكتي ون اللفظي asali mudafun ilayhi ne amma mudafun din shi an shari ma'ana wannan wata ka'ida ce ta lugha da suke kira da hadhful mudafi wa iqamatul mudafi ilayhi maqamuhu ma'ana a share mudafun sai a dauko mudafun ilayhi a aje a matsayin mudafun ilayhi a matsayin mudafun ma'ana da Allah ya ce at-talaqu ay adadu talaqi marratani kaga at-talaqu asalin shi kenan mudafun ilayhi menene mudafun din shi shine adadu kidan sai ya zama adadu mubtada'un wa huwa mudafun at-talaqi sai ya zama mudafun ilayhi kenan ina fata da ba mun fahimta ma'ana adadu at-talaqi marratani ma'ana adadin saki wanda miji yake da mallakar komar da matar shi cikin igiyar auren shi to iri biyu ne ma'ana sakin farko idan ya sake ta tana idda zai iya dawowa da ita idan ya sake ta saki na biyu to zai iya dawowa da ita matukar bata kare iddar ta ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa kenan wannan lafazi yana bayyana mana at-talaqu marratani ba ana nufin saki guda biyu ake yi duf'atan wahida ba a ana nufin saki daya yana biye da daya ina fata mun fahimta da wannan ne malamai suka ce bai halatta idan aka saki mace ma'ana sabani ya faru tsakanin su cewa ina hukuncin sakin da za a yi wa mace saki uku ko biyu a kalma ɗaya ina hukuncin wannan sakin shin saki uku ne a bisa yadda yazo miji ya ce na sake ki na sake ki na sake ki ko na sake ki saki uku ko na sake ki na dawo da ke na sake ki na dawo da ke na sake ki na dawo da ke na sake ki kin haramta har abada duk waɗannan abu ɗaya ne inna ma wasa ne kawai da shari'a to idan haka ta faru shin saki uku za a zartar ko ko saki ɗaya za a zartar hadha mahallul khilaf bainal ulama anan ne malamai suka yi sabani tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma jama'a a takaice abin da yake daidai magana rajiha wacce take ta haƙiƙi game da mas'alar saki uku a kalma ɗaya shin za a zartar da shi uku ne ko ɗaya za a zartar ko ko ma ba za a zartar ba tunda sakin matin farko na bid'a ne za a gudanar da shi a bisa ka'idan hadithin Muslim hadithin Aisha da annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ma'ana shin sakin ma gaba ɗaya bai yiwu ba wasu malamai sun faɗi wannan wasu suka ce saki uku a kalma ɗaya ya ka'u salasan saki uku yake ake zartarwa wannan shine mazhabin jumhur mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila da mazhabin al-imamu abu hanifa an samu wasu daga cikin malaman sahabbai sun tafi a bisa wannan ra'ayi jama'a mun fahimta da kyau wasu malamai kuma suka ce a saki uku a kalma ɗaya ya ka'u wahidatan saki ɗaya ake lissafa shi yayi laifi ba za a zartar da saki uku ba amma saki ɗaya za a zartar mishi wa'annan maganganun jama'a dukkan malamai sun yi su kuma an yi kaito waɗannan sabanin an tashi an zauna an tattauna an miƙe duk abubuwan da ya kamata jama'a an yi na gabatar da hujjoji da dalilai amma jama'a dalilan da suka fi ƙwari suka fi dacewa da ka'idoji na shari'a da maqasidu shar'iyya jama'a da kuma nassoshi da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su ɗaukan ta'awili ba su ɗaukan ihtimali gaskiya jama'a dalilin tabbatar da saki uku a matsayin ɗaya su suka fi ƙwari jama'a ina fata mun fahimta kaga wannan sabanin abinda jumhurin malamai suka tafi akai kenan sabawa jumhur kuma ba kafirci bane innama ana bin jumhur ne idan suna da dalili akan abinda suka gina akai na hukunci idan ko dalilin ya akwai amma dalilin marjuhi ne to cewa tunda jumhur sun tafi a bisa ra'ayi kaza ni ma bari na bi su ko da yake dalilin su marjuhi ne to wannan ba lazumin da'awar ahlus sunna bane ahlus sunna suna bin maganar da take da dalili ne kwakwara ko da dalilin kwaya ɗaya ne kuma ko da wanda ke tare da maganar da dalilin mutum ɗaya ne ko da dukkan al'umma suna gefe guda da dalilin da yake ba mai ƙarfi ba kai kadai kana da dalili mai ƙarfi rajihi to ahlus sunna suna bin dalilin ka ne suna gina hukunci a bisa dalilin wato abinda dalilin ka yake tabbatarwa ina fata jama'a mun fahimta abinda yasa na tsaya nake waɗannan bayanan mas'alar fatawa da zartar da saki uku a matsayin saki ɗaya mas'ala ce da an cutar da malamai an gallazawa malamai an daki malamai an ɗaura wasu an kashe su imamu ibn taymiya shaykhul islam da almajirin shi ibn qayyim al-jawziya abu abdullah shamsuddin sun samu kansu a cikin fitina sakamakon fatawa da suka yi ala khilafi mazhabil jumhur cewa saki uku in ya faru a majalisi guda ko a kalma guda ya ka'u wahidatan an dake su an daure su, an kai su ƙara fadoji, an kai su ƙara, an yi musu kaza, an yi musu sharri, an yi rubuce rubuce a zamanin su dan ayi musu raddi. Amma wannan bata sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, bata sa sun ja da baya ba, bata sa sun janye fatawar su ba. Saboda ne fatawar da suka yi ba zafin kai bane, ba san rai bane, fatawa ce sadiratun an ijtihadin, ijtihadi suka yi jama'a, dan haka ba san rai bane. Ina fata jama'a mun fahimta. Malamai a zamanin sun yi fada da su, musamman alƙalan da suke fatawa, suke alƙalanci da mazhabin Shafi'iyya, irin su al-Imam as-Subki. Al-Imam as-Subki ne mabakati Shafi'iyya, yayi ta bada fatawa a tsare Ibn Taymiyyah, bayan shi a tsare al-Majirin Ibn Taymiyyah, sakamakon wannan fatawa da suka yi, wanda abun mamaki ba su suka fara yi ba. Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai ra'ayin shi kenan, almajiran shi Ibrahim an-Nakhai, Sa'id ibn al-Musayyib, waɗannan dukkan su sun tafi akan wannan fatawar. Kenan lazumin a hantaru wani malami ko a kyare shi cewa ya bada fatawa ala khilafi mazhabil jumhur, to kenan ka koma ka fara zargin su Abdullahi dan Abbas. Ina fata jama'a mun fahimta dalilin da waɗannan malamai suka riko da shi jama'a. Hadisi ne ingantacce, Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad da Imam Muslim a cikin Sahih Muslim suka fitar da hadisin daga Abdullahi dan Abbas, ma'ana shi ya ruwaice hadisin kuma ya fatawa da hadisin. Yace saki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a zamanin annabi saki uku idan aka yi to a saki daya ake mai da shi. Haka al'amarin yake a zamanin annabi, haka yake a zamanin sayyidina Abu Bakarin da shekaru biyu na farkon khalifancin sayyidina Umar. Yace amma da mutane suka mayar da al'amarin saki, an fahimta ya zama abun wasa, sai mutum yace ya saki kaza, yayi kaza, yayi kaza. Umar sai ya ce ina ganin bari a rika zartar musu, in ya ce ya yi uku to a zartar mishi a guda uku. Kenan ashe fatawa da cewa zartar da saki uku a matsayin wato saki uku, cewa matarka ta rabu da kai tabinu minhum ra'atuhu, to wannan fatawa ce da aka yi ta a wani lokaci, ta dace da wasu mutane a wani zamani. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Dan haka menene asali? Shine abinda annabi da sahabbai da Abu Bakarin a zamanin shi da shekaru biyu na farkon khalifancin sayyidina Umar yake akai, wannan shine al-asul. Fatawar sayyidina Umar fa ita ce al-far'u. Kenan da za a samu wani hali irin halin da jama'a musulmi suka samu kansu a zamanin sayyidina Umar, to in an yi fatawa da irin ta sayyidina Umar ba a yi laifi ba. Amma dai menene asali? Shine abinda ake a zamanin annabi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a ga wasu littafai zan yi mana ishara, dan wani zai ce to menene dalili, ina abubuwan da malamai suka rubuta? Wasu littafai za a iya ishara game da tarjihin saki uku a kalma daya, saki daya ne. Littafin farko jama'a gashi, tasmiyatul muftin, ma'ana bayyana sunayen waɗanda malaman da suka yi fatawa bi anna talaqa thalatha bi lafzin wahidin talqatun wahidatun. Kun ga littafin jama'a gashi na wani malami al-Doktor Suleiman ibn Abdullah al-Amir al-Ustadh al-Musa'id bi kulliyati shari'a fil jami'ati al-Islamiyya bil madinati an-Nabawiyya al-Munawwara. Wannan littafin ya faɗi sunayen malaman da suka yi fatawa da cewa idan aka yi saki uku a kalma ɗaya, to saki ɗaya ne. Idan ka karanta littafin za ka ga waɗannan bayanai, ya ware fasli na musamman, ya ambato waɗannan malamai. Gashi daga cikinsu akwai Al-Khalifatul Rashid Sayyidina Abu Bakari As-Siddiq, sannan akwai Sayyidina Umar a shekaru biyu na khalifancin shi, kamar yadda muka bayyana. Akwai Abdullahi dan Mas'ud, akwai Abdurrahman ibn Auf, sannan akwai Az-Zubair ibn Al-Awwam, akwai Al-Khalifatul Rashid Ali ibn Abi Talib, akwai Abdullahi dan Abbas. Kaga waɗannan dukkan su cikin sahabbai ne. kaji sun yi fatawa cewa saki uku a kalma daya to saki daya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai da suka biyo bayan su akwai Al-Harith ibn Yazid akwai Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn Zainul Abidina sannan akwai Al-Hajjaj ibn Arta An-Nakhai Al-Kufi Al-Qadi Al-Faqi sannan akwai Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn ibn Abi ibn Ali ibn Abi Talib Al-Ma'ruf Bis-Sadiq mana ɗaya daga cikin ahlul baiti an fahimta jama'a gashi nan yayi ta lissafo su har inda ya kai yace daga cikin malaman da suke fatawa akwai Umar ibn Sa'ad ibn Abdul Ahad Al-Harrani Zainuddin Al-Hanbali Ash-Shahir ibn Najih sannan daga cikin su gashi ya kawo akwai babban malami Ibn Al-Qayyim Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Az-Zura'i ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية gashi yace daga cikin min ashharil muftina bi hadhihi al mas'ala yana daga cikin malaman da suka shahara suka suna bada fatawa da wannan mas'ala wal muntasirin laha wa qad bahathaha bahasan mustafidan fi kathirin min kutubihi ibn al qayyim yayi bincike game da wannan mas'ala a da yawa daga cikin littafan shi daga ciki jama'a akwai ighafatul lahafan min talaqil ghadban a cikin mujalladi na farko lamban takadda na 300 zuwa na 354 ma'ana sai da yaci shafi 54 yana bayani to anan zan ƙara amfani da wannan damar na amsa tambayar wani da ya rubuto cewa miji ne ya saki matar shi cikin fushi ko sakin yayu amsa ita ce bai yiwu ba idan sakin ya faru a cikin fushin da ya gusar da hankali ina fata jama'a mun fahimta wannan littafin dalili ne akan wannan mas'alar yana daga cikin littafan da al-Imam Ibn al-Qayyim ya tattauna wannan mas'ala ta hukuncin saki uku a kalma daya akwai littafin shi Zadul Ma'ad fi hadith khairul ibad wanda shi ne littafin nan jama'a gashi a cikin mujalladi na 5 kamar yadda malam yayi ishara anan a shafi na 241 da shafi na 100 wato zuwa shafi na 271 fi 30 sahifatan min tabaati muassisatir risala mana bugul littafin da mababar muassasatir risala suka buga bi tahqiqi Shu'aib wa Abdul Qadir al-Arna'u wato tahqiqin waɗannan manya-manyan malaman jama'a wannan shine bugun da tahqiqin da kuma mababar da suka buga shine wannan littafin gashi malam Albani duk ya tara mana jama'a Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka gafarta mishi Allah ka daukaki darajojin shi da haka jama'a kun ji yayi ba'ati game da wannan mas'alar to sanan daga cikin littafan da Ibn al-Qayyim ya dandaki wannan mas'alar akwai littafin I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil 'Alamin a cikin mujalladi na 3 shafi na 30 zuwa na 50 jama'a ga littafin I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil 'Alamin idan ka je ka bude ka karanta zaka ga waɗannan mas'alolin gaba daya waɗanda muka yi maka ishara waɗanda muka bayyana maka ina fata mun fahimta gashi nan zaka gansu insha Allah to sanan yana daga cikin littafan da Ibn al-Qayyim ya asalin yi bayani game da abin da ya shafi saki uku a kalma daya akwai as-sawa'iqul mursala 'ala al-jahmiyyati wal mu'attila yayi bayani dalla dalla a cikin wannan littafin gashi wannan malami ya ci gaba da ambato malaman da suka yi fatawa cewa saki uku a kalma daya saki daya ne akwai ibnu kathir ad-dimashqi al-mufassir sannan akwai ibnu abil majdi to sannan akwai ibnu rajab ibn al-hanbali kamar yadda akwai Muhammad ibn Khalil ibn Muhammad al-Mansifi al-Hariri al-Hanbali kamar yadda daga cikin waɗannan malamai waɗanda suka yi fatawa da saki uku a kalma daya akwai Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah al-Mardawi al-Hanbali Shamsuddin as-Salihi al-Biqa'i kamar yadda daga cikin waɗannan malamai akwai Ibn Abdiddaim akwai Ash-Shihab al-Hanbali sannan daga cikin waɗannan malamai akwai Jamaluddin al-Hanbali Yusuf ibn Yahya ibn Mar'i al-Karmi haka daga cikin waɗannan malamai akwai al-Imamul Mutawakkil 'ala Allah sannan daga cikin su akwai al-muqbili sannan akwai al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid ad-da'awati as-salafiyya fi diyarin Najdiyya. Ina fata mun fahimta, shi ma ya bada wannan fatawar a cikin wannan shahararriyar fatawa ta shi. Daga ciki akwai Muhammad ibn Ali ash-Shawkani a cikin manya-manyan littafan shi. Daga ciki akwai Nailul Awtar, sannan akwai tafsirin shi Fatuhul Qadir, sannan akwai As-Sailul Jarrar, sannan akwai sharhin littafin Durarul Bahiyya mai suna Ad-Dararriyyal Mudhiyya. Di ya tattauna waɗannan matsalolin a cikin su, ya bada fatawar cewa lallai saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne. Daga ciki akwai Ibnul Amin Ibnul Hajj, sannan daga cikin waɗannan malamai akwai Siddiq Hassan Khan, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar India mai littafin Ar-Rawdatun Nadiyya sharhin Durarul Bahiyya. Ina fata mun fahimta. To sannan daga cikin malaman da suka bada wannan fatawa akwai Al-Sheikh Muhammad Nazir Hussein Ad-Dihilawi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisin ƙasar India. Haka daga ciki akwai Al-Allamatul Muhaddith Abu Tayyib Muhammad Shamsuddin Al-Haq Al-Shamsul Haq Al-Azim Al-Abadi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar India. Haka akwai babban malamin wannan zamani Al-Sheikh Al-Allamatu Ahmad Muhammad Shakir, wanda kun ga ɗaya daga cikin littafan da ya rubuta akan wannan mas'ala ta saki, Nizamut Talaq fil Islam Ta'liful Allama Ahmad Muhammad Shakir. Ina fata jama'a mun fahimta. To sa'annan daga cikin malaman da suka rubuta ko suka yi fatawa da wannan mas'ala akwai wani babban malami a ƙasar Masar, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu da tafsiri a Jami'atul Azhar mai suna Al-Sheikh Muhammad ko Mahmud Shaltut. Haka daga cikin waɗannan malamai na wannan zamani namu akwai Samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Akwai babban malami Ufaymin, sannan akwai Muhaddiful Asr Al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Dukkan waɗannan malaman sun yi fatawa da cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne, kaji tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin da muke ciki a yanzu. Kenan idan mutum yayi wannan fatawar bai zo da bakon abu ba, bai zo da munkaran min alqauli wa zura ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Abinda yasa na tsaya nake waɗannan bayanan jama'a, wato fadakarwa ce da kuma tunatarwa ga musamman malamai da alkalai game da fatawa a bisa mazhabin Malikiyya da cewa saki uku a kalma ɗaya ana lissafa shi saki uku. Jama'a, wannan makalewa mazhabar Malikiyya ne, bai dace da ka'idoji na shari'a ba. Lalle abin da yake daidai shine dawowa ai wannan fatawar. Ina fata mun fahimta. Za ku yi mamaki, Ahmad Muhammad Shakir a cikin wannan littafin sai da ya bayyana cewa an yi ta raba aure tsakanin ma'aurata, an yi ta halatta wasu mata ga wasu mazaje da nufin ai saki uku a kalma ɗaya tabinu minhum ra'atuhu. Yace wannan halatta matar wani ga wani ne, yace wannan ba daidai bane. Ka karanta wannan littafin zaka ga waɗannan bayanan insha Allah. Ina fata mun fahimta. Sannan kayi kokari ka nemi wannan littafi na Siddiq Hassan Khan Husnul Uswa bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa. Husnul Uswa bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa. Ma'ana wannan malami Siddiq Hassan Khan, kamar yadda ya bayyana a cikin mukaddimar wannan littafi, yana auren wata babbar mace, wata ƴar sarauta mai suna wato Shah Jahanibikam, mana wasu daga cikin sunaye irin nasu na Indiyawa. An fahimta, yana aurenta ta karanta wasu littafai da harshen su na Indiyanci da fassarar Al-Qur'ani. Da ta ga waɗannan hukunce-hukunce na mata ya burge ta, sai ta buƙaci da mijinta ya rubuta mata littafi wanda zai tattaro hukunce-hukuncen mata da abubuwan da ya shafi mata. Da ya tashi sai ya rubuta wannan littafin. Gashi duk a muqaddima yayi bayani, yace da atini ila ta'alifi هي صاحبتي وعيبتي في حضرتي وغيبتي تاج الهندي نواب شاه جهاني بكم كاجي سوننتا كينان معنا سناني ني اندياوا اذا ما daga jika sai irin nasi yace hafizah Allah wa sallama wa hiya min al-la'i malakna nasiyat al-hukuma wal-wilaya fi mamlakati buhban al-mahmiya gashi ya kawo inma hamalaha ala qitra'i dhalika alayya inma lamma talati al-qur'an al-karim ma atarjamatihi bi lisaniha wa qara'at ba'd kutub al-hadith kamishkat al-masabih wa atqanat bayanaha sa'alatni an ufrida laha ma nazala wa warada fihinna min nusus alkitab wa sunna bihaythu la yutraku dhalika min dhalika min dhalik saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha sai ka karanta zaka ga cikakkun bayanai game da haka jama'a mun fahimta da kyau kuwa dan haka abinda ya tsayar da mu game da wannan mas'ala jama'a fadan Allah da yace at-talaqu marratan saki daya ne bayan daya ina fata mun fahimta jama'a ane min ishara lokaci yayi zamu kwana anan insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan wannan aya sai mu fassara ta sai mu ci gaba da bayanai da fassara da bayyana mas'aloli na fiqhu da hukunce dake cikin ta amma dai ina gani dai mun rage hanya mai tsawo ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam Albani Allah ka ji kanshi ka daukaki darajojin shi Allah ka yafe mishi kurakuren shi Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka waɗannan makarantu da waɗannan developmental project da ya dauko da dalibai da iyalai da ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri din me nufin ya raba kansu Allah ka tarwatsa shi Allah ka yi maganin shi Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri. Allah ka kiyaye mana wannan makaranta tamu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya zonar da kasar mu lafiya. Waɗannan fitintinu dake faruwa tashe-tashen bama bamai da kisan kai musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu ka kiyaye zuriyar mu gaba ɗayan mu. Allah ka amintar da mu fitintinin rayuwa da na mutuwa. Allah ka nisanta mu daga azabar kabari. Allah ka amintar da mu furgicin alkiyama Allah ka saka mu a aljanna ka nisanta mu daga wuta ina ma kowa fatan alkhairi Allah ya maida kowa gidan shi lafiya da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika